إذا من زمان صلى الله عليه وسلم دروس اللي فاتا مو كورا دجا زمان تكيو أنا والنبي أنا علي محمد صلى الله عليه وسلم ما تبع تعرف بعض الوقت سيرة دراسة الشيخ محمد سعد عمر بن زيد بن وين دراسة وين محاضرة إن شاء الله وكرم الله بسم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان في الأمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الحقيقة مهمة كربا عندما كنت أقرأ من زمان كشيء ila kan gaba da tafiya sama da rana ce ta juma'a sannan kuma ga shi da yawan mu a cikin rana muke da masa ya hakuri da abin da ya wakana fadlul lahi wa masha'a kamar yadda kan kuma mala abdurrahman ya faɗa ɗan takaitaccen zama ne ba mai tsawo ba na faɗakar da junanmu da tunatar da junanmu akan abin da ya shafi addinin mu na musulunci da tsarin zamantakewa na annabi sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da mutanen gidansa. Wannan matashiya tana da fa'idi, tana da girman kwarai da gaske. A ce za a yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna shi da matansa da irin yadda suka rayu. Abu ne yana buƙatar dogon bayani, zama ɗaya ko biyu ko uku ba zai isa a karkare maganar yadda ake so ba, illa so samu ne kamar da irin wannan majalisin a kan wannan matashiyar a ce mun yi zama daga 5 zuwa 10 kusan kullum za mu ɗauki wata gaba mu faɗaɗa ta hanyar kawo hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda suka suranta mana yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da matansa da sirkansa. Alal haƙiƙa babu wani ɗan adam da aka ba wa rayuwarsa kulawa, aka sa masa ido a kan dukkan wani motsinsa da faɗi tashinsa, shigi da fitansa, zamansa da tashinsa da tafiyarsa da kwanciyarsa da cinsa da shansa, aka riƙa lissafa kowane irin motsi da yake yi kamar manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga kafuwar duniya kuma har Allah ta'ala ya naka ƙasa. Ba za a samu mutumin da aka sa wa wato aka bi rayuwarsa aka riƙa yi mata wato bi matsalolin cewa a za a kulo duk wani abu nashi in ba manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan kadai ya isa nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas zaɓi ne daga Allah, ubangiji ne ya zaɓe shi, domin babu wanda za a yi irin wannan bin na kalailai cewa haka kuma ya fita lafiya ba tare da an samu tangarɗa a cikin rayuwarsa ba. Guduba ɗan abu kaɗan za ka gani sai ka ce an fiye sa ma ido, dan sai ka ji wuce wuri ba ko an samu ido a cikin lamarina, me yake sa kake tsoro? Kana tsoron kada a ga wani nakasa ko wani aibi ko wata gazawa ka? To babu wanda aka sa wa ido kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama, babu kuma wanda aka ga misali mai kyau mai ban sha'awa wanda ba a taɓa samun irinsa ba, ba a taɓa ganin irinsa ba kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa dukkan motsinsa an rubuta, duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi an rubuta, tun daga tashinsa daga bacci, da yadda zai yi ibadarsa da safe, da yadda zai gaisa da iyalansa, da yadda zai fito waje, da yadda zai shiga kasuwa, da yadda zai sayayya, da yadda zai bacci, da yadda zai ci abinci, da yadda zai sa sutura, da yadda zai sa takalmi, kai hatta shiga banɗakinsa. Sai da aka gaya mana idan Abdullahi dan Umar yake cewa ya hau kan daikin Hafsa ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masai a cikin bandaki ya bawa al-qibla baya wato ya fuskanci arewa to wannan in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka rika yiwo bibiya irin wannan gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure mata a rayuwarsa ya aure mata 11 amma dai ya rasu ya bar mata tara waɗannan mata guda tara hikima ce ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su waɗanda hikimomi ne suna da yawa wanda shi ma wani fage ne na tattaunawa mai zaman kansa to amma daga cikin babban hikimar shi ne duk za su zamo masu ɗauko rahoton abin da yake gudana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ko da aikin jarida inda kake da masu ɗauko rahoto kan samun labarai kuma an fi dogara da wannan kafar watsa labarai ta tana da reporters tana da masu kawo mata bayanai a guri kaza ba ɗaya ba biyu ba uku ma to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam matansa da suke gidansa sai suka zama na su ne suke labarta mana abin da yake gudana a cikin gidan saboda haka sai suka zama sun taimaka wa al'umma ta wannan nahiyar kun ga ce akwai hikima da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su kuma dukkaninsu suka zama wato waɗanda suka ba da misali a rayuwarsu zan ɗauki hadisi ba ɗaya kawai in karanta mai bayani a kansa wanda shi kaɗai ya isa ya ba mu wani hoto na gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin zamantakewa da yake da iyalansa da yadda ya kamata namiji ko mace ta zauna da mijinta ko miji ya zauna da matarsa a wannan hadisi ne wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim da wasu sunan Muslim da Imam Ahmad hadisi ne na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa na jima ina so in tambayi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu akan wata aya a cikin Al-Qur'ani da take cewa in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma Allah yana magana akan matan Annabi guda biyu cewa in kun tuba zuwa ga Allah to hakika zukatanku sun karkata to yace na dade ina so in yi sayyidina Umar tambaya su waye waɗannan matan guda biyu da Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul tahrim yace shekara guda ina so in samu damar da zan yi sayyidina Umar tambaya amma na rasa saboda me duk sanda suka ga sayyidina Umar sai masa kwanjini yana so ya tambaye shi da sun haɗu sun yi ido da ido sai ba shi sai cika masa fuska sai Abdullahi dan Abbas sai ya ji tsoro sai ya fasa yin tambaya yace sai wata rana sayyidina Umar ya fita zai tafi hajji ni ma sai na ce to shi kenan ga wata ta dama ta bara in fita tare da sayyidina Umar ta tafi hajji kila a cikin lokutan hajji kwanakin hajji da zirga-zirgar da ake za a ɗan samu lokaci da zan yi tambaya ta yace sai suka fita suka tafi hajji yace fa hajja fa hajjtu ma'ahu aka je aka gama aikin hajji duk bai samu yayi tambayar ba aka kamo hanya za a dawo Madina to a cikin dawowa hanyar Madina a wani guri da ake kira Marruz Zahran sai sai na Umar ya tsaya a gurin ya gangara domin biyan bukatarsa yace to ga wata dama ta samu da lokacin da sai na Umar ya gangara haka cikin wani kwari wani sarkakiya domin biya bukatar sai ce sai na ɗauki ruwa tare da ni da ya je ya gama ya fito sai na zuba masa ruwa sai ya alwala to a wannan sai yake cewa ina so in tambaye ka shekara guda kenan akan fadar Allah da yake cewa in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma yace su wane ne waɗannan matan guda biyu da Allah yake magana a kansu sai sayyidina Umar yace wa ajaban laka ibn Abbas innahuma Aisha wa Aisha yace abin mamakin ka ya Abdullahi dan Abbas ai Hafsa ce da Aisha su ba da mai suka ce yayi mamaki saboda kamar irin Abdullahi dan Abbas wanda yake da faɗan ilimi musamman akan Al-Qur'ani da tafsiri a ce har wannan lokacin bai san suwaye Allah yake magana a nan ba ko kuma a'a yayi mamaki irin yadda Abdullahi dan Abbas baya barin takwana Abu Karami da babba sai ya zakuro shi hatta mutanen da ba a faɗi sunayen ko suwaye ba sai ya san ko suwaye da dai maganganu Az-Zuhri yana cewa mamakin ya zai yi wannan tambayar saboda tambayar ta shafi Esa cikin waɗanda Allah ta'ala yake magana a ayar akwai Hafsa ɗan Sayyidina Umar ɗan uwar shi Abdullah ibn Urwar Abdullah ibn Umar to shine yake cewa innahuma Hafsatu wa Fatima Hafsatu wa Aisha yace sai ya ci gaba da bani labarin sai Sayyidina Umar ya ci gaba da bawa Abdullahi dan Abbas labarin me ya faru sai yake cewa lokacin a Madina muna zaune a wata unguwa da ake kira Al-Awali wato gabashin masallacin Madina gabashin Madina ne wata unguwa ce daga nahiyar wanda yake Madina daga bangaren baki a dinan za ka yi gabas to nan ne da ake kira Awali waje dan kuba yace to a can sai na wuce a can nake zaune kuma ina da wani makoci na sai ya kasance muna wakiltar juna kuna na talawa ba fil nuzuli ala rasulillah muna wakiltar juna wajen halartar majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yau yaje ni in tafi kasuwa idan yaje abin da bai yi jiyo daga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimi da karatu da fadakarwa in na dawo da kasuwa shi kuma ya dawo daga majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa sai ga mun to gashi aya kaza ta sauka da abin da manzo Allah ya ce gashi da gidan shi kuma gobe sai ya fita kasuwa ni kuma sai in tafi in zauna a majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam ni kuma in zo masa da labarin abin da ya faru yake cewa lokacin mu muna Makka in ji shi sai na Umar yace lokacin mu muna Makka nahnu quraish qaumun naghlimu nisa'ana فلما قدمنا ودينا وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم yace lokacin da muke makka mu qurayshawa mun fi karfin matan mu abin da yake nufi da sun fi karfin matan su mace ba ta iya magana a gaban mijinta ba zai zo yana faɗa yana tattauna wata magana ta ce ga shawara ta ba wato suna da muzurai da shan kunu da shida da cin data da waye ba su ba sa sakin fuska kwata-kwata don haka duk abin da namiji yake so kawai shi za'a yi kun san rayuwar Qurayshawa kafin zuwan musulunci da ta kasance matan ma wasu ma kashe sarki saboda haka wannan ɗabi'ar ta yi tasiri a kan maza ya ce to muna Makka haka mu muke da muka yi hijira muka zo Madina sai muka samu matan Madina su kuma sun fi karfin mazansu abin da yake nufi da sun fi karfin mazansu mace za ta iya cewa nan mijin ta ga abin da take gani ga shawararta zai iya magana ta ce a'a su ba saba jin haka ba ya ce to da muka zo sai muka samu wannan yanayin a Madina sai ya ce sai matan mu faja'ala nisa'una yata'allamna min adabi nisa'il madina sai matan mu suka ga koyan irin halayen matan Madina su ma idan muna magana za su iya taka mana birki su a tsaya ba haka ba ya ce sai wata rana yana magana sai matarsa ta tsoma masa baki a wata ruwayar yana magana yana cewa abin kaza 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 ga yadda za a yi shi ita kuma sai ce a'a ni ina ta kaza 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 kawai sai ya fusata ya ce yaushe za ku rika sa mana baki muna magana ya za ki rika dawo mun da magana ina magana kina mai mun da magana sai matar ta ce a adaka manzo Allah ba ana masa ka kiyasa yace eh tace eh annabi sallallahu alaihi wasallam kana nisa'uhu yurajina su ma matan sa suna masa haka yace ba ma wannan ba tahjuruhu ihdahunna al-yawma hatta al-layl ɗayar su ma wata daga cikin matansa ma idan ya yi mata wata wani abu da ba haka take so ba sai ta ci masa sha masa kunu a yi da haddare ba ta ma yi masa magana sai haka sayyidina Umar ya tashi kun san yarsa tana can gida kuma gashi an ce haka mata Annabi suke masa sai ce haka suke wa manzon Allah tace kware kuwa sai yace khaba man fa'ala dhalika minhunna wa khasirat wacce duk za ta yi wa manzon Allah haka ta tabi ta asara nan da nan sai ya dauki rigarsa ya sa sai ya garzaya sai ɗakin ƴarsa Hafsa gidan ƴarsa Hafsa dan je ya same ta yace aturaji'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuka yi wa manzo Allah kuka bayar wa manzo Allah magana yana magana kuna masa tace na yace wa tahjuruhu ida kunna hatta al-layl dayar ku za ta kaurace masa har dare bata ce masa ko wato ta sha masa mur har dare ba ta kula shi ba tace kwarai kuwa sai ki to ko ko wacce duk take haka ta yi asara ta kadi أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله باكي جزء رن ألا يكشي بكش من ذنسا فتهلكي وفتهلكي يوكيها لك وأنتو أنني يكشي لكي ألا يكشي سمو لكش انسا ومكيها لك تونا أبن يكرونا مكا يدعو با نجل يكي داموا دا أوري أسا دا زمن أوري أسا kuduba bayan yaji maganar matarsa yake tayi masa abinda shi bai saba ba to amma yanzu ba ya wannan magana yanzu ba ita ke ba ga wanda ta fi girma shi Umar ne matsayinsa kenan Umar amma wancan manzon Allah zababban Allah ne in shi an masa an kwana bai Annabi sallallahu alaihi wasallam fa in aka yi masa ya fushi Allah zai iya fushi da mutane bai tuno kowa ba duk matan da suke cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa sai tuno akwai ruwaya da ta zo cewa ya shiga bayan ya gama da Isa ya shiga wurin Ummu Salama ya shiga wurin Ummu Salama yake gaya mata cewa kuna yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ba ku Qur'an Allah ya fishi da ku tace kaga da kaza kai komai sai ka tsoma baki har ta abin da ya shafi gidan manzo Allah kuma sai ka sa masa baki a ciki to sai sayyida Umar yana da wannan abubuwa da yawa sai sayyida Umar ya ce shi ga yadda yake gani zai wannan tsakaninsa da manzo Allah an sha samun haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fukuta Qur'an
a wai ina ce da hanya
to ai za ku ga dawo an kai
Allah ka san
saboda haka zai zo Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abu kaza ya ce to ayi kaza mana kamar lokacin da zai yi wa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sallah shugaban munafikai sai da Umar ya rike riga sai ya ce wallahi ba za ka yi masa sallah ba akwai inda yake da wata fasaya Rasulullahi min maqam Ibrahim wa musalla ubangiji ya ce to aje ayi sallah a maqam Ibrahim da inda ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh jibi na sa'a ka sa matan ka kai wa matan ka tsari kuma ayar hijabi ta sauka da ire-iren waɗannan sun sha faruwa to shine Ummu Salama take cewa to abin da haka kuma har yanzu abin da yake tsundum cikin gidan manzo Allah sai ka zo ka sa mana baki sai ya fita to lokacin da yaje ya samu Hafsa ya ja mata kunne wanda haka ya kamata uba ya yi lokacin da yaje cewa akwai matsala a gidan abin a zaman auratayya da yarsa kafin ma abin ya tsani har a zo ana neman sulhu shi in ya ji labari ba gajiyawa ba ne ya je ya same ta har gida ya gaya mata cewa gashi abinda aka ce kina yi a baki dora ba daidai ke da sauransu da haka sai dan Umar ya dawo yake cewa to muna ta hira a tsakaninmu akwai sarkin Yaman maliku Yaman da ake ba da labarin cewa watakila zai kawo hari Madina an ji labarin cewa yana hada dawakai yana hada runduna yana tara makamai kuma zai kawo hari da haka babu abinda yake yawo a cikin sahabbai a lokacin irin wannan labarin da haka wasu suna cike da tsoro kada ya zo ya musu bazata ba su ankara ba kawai su ji gari an cika shi da mayaka yace to wannan labarin yana yawo a tsakankanin sai wannan abokin musulmi wato abin abokin zamana wanda yake wakilin muke wakiltar juna a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata rana sai gashi ya dawo daga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare bayan sallar isha fa daraba albab darban shadidan ya duka koma da ƙarfi sai yake cewa asamma huwa ana'imun Umar asamma huwa Umar yana nan gida kuwa ko bacci yake Umar yace na dauko kayana na saka na fito ba shi dan a wata ruwaya ma ce ina jan abin nan dina kurjalle na izali na saboda su gaggawa yana zuwa sai ya bude sai ya ganshi sai yace me yake faruwa sai ne yace da shi hadasa amrun azim ai wani babban abu ne ya faru sai sai dan Umar yace sai na ci ko shugaban Yaman ne ya kawo mana hari sai yace a abin ya fi wannan bal huwa a'zamu min zalika wa atwal abin ya fi gaban hari da muke jiran a kawo mana wannan babban abu sallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saki matansa ne wato ka duba yadda shi wannan sahabi yake ga Umar gara a ce ma wato baya ta sun shigo mana Madina ba ba zakka sun ci dununmu akan a ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa don haka yake cewa abin da ya faru ya fi abin da muke tsoro ya faru na kawo mana hari girma ya fi shi hadari an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa sai da Umar yace dama abin da nake zato zai faru kenan yace abin da nake zato zai faru kenan saboda wancan labari da ya samu daga matarsa kuma yaje ya tabbatar a wajen Hafsa cewa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ja da shi yace su ce sai yace zalika ma kuntu azunnu ka'inan abin da nake tsammani kenan da mutai ba kawai sai dau kayansa ya saka sai ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya shiga gidan Hafsa da je same ta yace a ballaka kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya saki ku ne sai ta ce rasila ajri ya same ta tana kuka sai ta ce wallahi ban sani ba amma yana can a wurin ɗakin sa da yake cikin masallacin sa yana can a zaune ka je ka same shi sai da Umar yace sai na shigo masallaci sai na duba gindin minbari sai naga wasu zaune sahabbai wasu zaune suna ta kuka yace fajalastu ma'ahum qalilan na dan zauna gurin su kadan faza labani ma ajid abinda nake yake damuna sai ya tuka mun sai ya tashi manzo Allah yana cikin ɗakin sai ya je akwai wani yaro baki ana kiran shi Raba yaron manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gindin ɗaki sai ya ce je kanka ce Umar ne yake neman isu izhab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasta'zin li Umar je ka ga manzo Allah ka ce ga sayyidina Umar kanka Umar ne yana neman isu yaro ya shiga ya fito yace zakartuka indahu fasamat na ga yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gana waje yanzu kana neman isu ka shigo amma bai shigo bai bayan shi sai da Umar sai koma gindin minbari cikin wannan sabon da ke zaune wasu suna kuka ya zauna yace faugara bani ma aji abinda nake damu na dan sai kara tuko ni yace sai na kara tashi na je na ce wa yaron ista'zin li Umar je ka ce ana Umar yana neman izini yace sai na shiga yaro ya shiga ya fito yace zakartuka inda ka sama na je na ga masa ga ka ko ban gida kana neman izini amma shi yace sai na koma na zauna gindin minbari abinda dai yake damuna sai kara tuko ni na kara tashi na ce wa yaron ka ce ni ne ina neman izini in shigo shi ne sai ya je ya dawo ya tuce wa zakartuka inda ka sama naje na masa magana nace ga kanan a kofa amma har yanzu bai ci mun komai ba. Sai na Umar yake fa wallahi mubiran, sai na Umar tunda ya nemi izini sau uku ba ai masa iso ba, sai ya kama hanya ya juya zai koma. Sai yaron yana kiransa yana cewa taho ya baka izini, ya ce ka shiga. Wannan yana nuna shiru ba ko da yaushe ne yake zama yarda ba, sana cewa asamtu ridan wanda ya shiru ya yarda. Kamar da zo a cikin hadisin budurwa ana san a nemi izinin ta wajen aurenta, aka ce fa innahunna simatuhunna, in suka yi shiru sun yarda. To wannan ba ka'ida ba ce wacce take ga mabiya komai a ce in kai shiru ka yarda. Wani lokaci kana iya yin kai shiru saboda ba abin da za ka faɗa, wani lokaci kana iya yin shiru saboda tsoro, wani lokaci kana iya yin shiru saboda ka san akwai wanda zai wakilce ka. Abubuwa da yawa sukan sa mutum ya yi shiru. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru, amma shirin nashi ba na yarda da izini ba ne, ba na yarda a shigo ba ne. Shi yasa da ya je ya gaya wa Sayyidina Umar cewa na gaya masa ka kana neman izini amma bai ce komai ba, Sayyidina Umar bai ce a tun da ya yi shiru ya yarda ya shigo ba, a'a sai koma ya zauna. Aka yi haka sau sai da dai ya samu izini daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo. Shi yasa urfi yana wato al'ada ta mutane tana yi wa abu kaidi, kamar ita wannan ka'idar ta cewa budurwa idan aka nemi izinin da ta yi shiru ta yarda. Yanzu abubuwa sun canza, wacce ta yardan tana nuna ta yarda kai tsaye ba magana shiru. Saboda haka wanda aka ga ta yi shiru ta bata fuska ta murkuta fuska, za a ce ai hadisi ya ce kin yarda, kira ne hadisi a bata auren dole, kuma daga ba a zo a yi ta harta mu da ita. Sai a kula cewa a bi a yanzu ba haka bane, in ana gaya mata in ta yarda tsalle za ta yi ta yi murna, kafin ba ku nemi izinin ta ba kun san meye ra'ayinta. Din labari ya gama gani. Saboda haka Sayyidina Umar ya shiga ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaune akan wata tabarma, sakakken tabarma babu shimfiɗa a kanta, kuma kabar da aka saka tabarma duk ta yi burdin burda a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta fito saboda babu shimfiɗa. Cewa fa wajadtuhu ala mutaji'an ala rimal hasirin ليس بينه وبينه فراش وقد أثر الحصير على جسد في جنب في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع النفس شلون كان دايم وان شاء كان شنفدا شنفدا ما جت تبر ما جت تفوتو جين سار ياي فلو يا كذا كذا وان فلو متى شنكي وان نفاتا لي أكسن يا aka sanya gezar adabino a cikinsa. Sayyidina Umar yana tsaye sai ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afallaqta nisa'ak, an sallah ka saki matan ka ne? Sai manzo Allah ya ce a, sai Sayyidina Umar ya ce Allahu akbar, wato ya ji daɗi da wannan ansar saboda gari ya an cika gari da maganar cewa Annabi ya saki matansa. Gari ya ci ya ɗauka, tun da shi wannan mutum da ya kawo Sayyidina Umar maganar bai kawo ta da sigar ana jita-jita ba, ya kata da sigar cewa kawai Annabi ya saki matansa. Shi ya sa a yake wani babban abu ne ya faru, gara a kawo mana hari ma Madina ɗin ya fi sauki a kan abin da muka ji. A wasu ruwayoyi sun ce munafukai suka yi tunta labarin, an da ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu saɓani da iyalansa har ya ma ƙaurace musu. Shi kenan sai munafukai suka ci gaba da yaɗin labarin cewa ai ya ma suke su duka. Shi kenan nan da nan sai ya yi labari ya cika gari, wanda ta haka ya je kunnen shi wannan bawan Allah, sai ya je kunnen Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bai karɓi maganar bisa jita-jita ba, sai da ya je gurin ƴarsa don ya tabbatar labarin haka ne ta ce da ita shi ba ta sani ba. Ya sake su bai sake su ba, ita ba ta sani ba. Da sahabbai a nan suna ta kuka, wannan zai nuna maka saki a shi babban abu, saki babban abu. shi yasa a gurare daban-daban shi ta tabiya yake to al-aslu fil talab al-hadr wa inma uhilla lil haja asali saki abinda za a hana ne haramta shi an halaka shi ne saboda bukata domin idan zama yake rigima ta kici ta kici yawa zama yake yawa da a zauna ana cutar da juna ko ta cuce shi ko ya cuce ta ko su cuce juna to gara a rabu wanda irin kitabu a kafin dararai ne maimakon a zauna ba auren auren ba aure ba sannan ana ta cutar da juna to gara a in ya tafarraka yubni llahu kullal sa'i in suka rabu kowa zai je ya samu wanda yake daidai da shi saboda haka shi aure a shi saki asali da mata ka ayi shi in ka ga an yi shi to ba yadda za a yi to wata kofa da ya kamata a kwankwasa na a samu warwarewar matsalar da ake ciki an kwankwasa ba a samu ba to a lokacin ne akhiru dawa'il kai yadda ka san ba a yin sakiya sai an dubbe wasu magunguna an yi amfani da su an gaba su to shi kenan sai a ce to yanzu a yi na wuta da kona karfe a soka a cikin ciki a ga wannan shi ne ƙarshen abinda za a yi wa mutum da magani a yi masa magani da wuta to haka saki yake shi ya sa abin da ya yi wa sahabbai girma haka duk waɗanda ka ga matar da ka ga ta ɗauki aure abin wasa ta shiga ta fita ta shiga ta fita yau ta yi aure gobe ta fito jiya ta kuma yi wani ta fito wanda ba ta san girman abin da take yi ba aure ubangiji ta'ala ya kirawo shi misaqan ghaliza وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا هكذا وجيه يكرا أولي الرجل ياتي من كولي من كرفي سكان المجي جماعتا تكاكو أن الكرفي الرجل ياتي دندنا أن دولة أن يكتا دولة أن يكتا وأن ألامة يكيرون الجواء mayin haka namiji ne ko mace ce ba su san girman yarjejeniya da mutum suka yi tsakanin su ba shi yasa da aka ce annabi ya saki matarsa hankalin mutanen Madina ya tashi sahabbai suka rufe kuka to kaga wannan shine misalin da ya kamata a ce hatta wato a cikin al'umma ba malamai ba kawai hatta ga magarin mutane tun dauka daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da ake matan da ya saka ba su kubi ba ko kuma duk in ka koma sai ka samu wato ba shi ne a radin kansa kawai yace ya gari da su bai saki su so suka yi abinda zai ba zai yi ba mutum ya shigo kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gun matarsa tana amarya amma ta ce da shi a'udhu billahi minka manzon Allah ne fa wanda dole sai an yi imani da shi za a shiga aljanna amma a ce mutum tana amarya san amarya a lokacin ai ana dokin ma auren ba amma fara zama ba bare a ce an gane halayyar juna amma daga shiga ta ce a'udhu billahi minka kaga wannan ba karamin magana ba ce tana faɗa ka da mai ce ilhi ki bi ahli ko ma gidan ba zai yiwu ba saboda haka zaka samu cewa akwai irin wannan dalilin da zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki amma duk sauran matan da su haka ya zauna da su daga wanda da suka rasu kafin ya rasu da wanda suka rasu bayan ya rasu ba a same shi da auri saki ba amma yanzu saboda gurɓacewar yanayi da tarbiyya da lalacewar zuciya daga launi na koyi da manzo Allah da aka samu a cikin al'umma a cikin mummunan kanmu sai ka samu babban malami ne a unguwa amma kullum cikin aure suke yau zai aura gobe zai saki jibu kuma aure ka ji ba adadi har ma baya gaya mutane ɗaurin auren su saboda sai dai kawai mata da suke shiga gidan suke ai sun ga wata sabuwa ba su ga tsohuwar ba ya yi canji kamar sutura to kaga wannan sun yi hannun riga da koyarwa da ɗabi'a da halayya da zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa shi yasa da aka ce annabi ya saki matarsa duk Madina ta girgiza aka riƙa kuka sayyidina Umar da hankalinsa ya tashi da yarsa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya saki Hafsa malaika Jibril ne ya zo da kansa yace raji'aha fa innaha sawamatul qawama dawo da ita mace ce mai yawan azumi ko mai kiyamul layl to irin ta mai ibada bai kamata ko mai taimu a ciki ta shi yasa lokacin da sayyidina Umar abin da manta ba ga mu cikin ruwaya lokacin da yaje yake wa ɗansa nasiha Hafsa a ɗakin ta da ya gaya masa abin da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na shakar ƙanshi wani lokaci sai yake cewa da ita wala yaghurrannaki an kanat jaratuki adwa wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minki fala tatasiri ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala turaji'ihi wasalini ma badalaki yace da ita kada abokiyar zamanki yana nufin Aisha da Hafsa da Aisha a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kawaye kansa a hade yake sai yake cewa kada wannan makociyar taki yana nufin Aisha bai ce da kishiya ba sai amfani da kalmar makociya abokiyar zama da muke cewa mukan kalmar kishiya da za ta nuna kamar a larabci ana cewa darra darra akwai wani abu na darar a ciki akwai cutarwa to ya zai shigarta Aisha da darra mai cutarwa saboda sai ya ce makociyarki a to abokiyar zamanki kada ta ruɗe ki domin ta fi ki kyau ko manzo Allah ya fi ki ya fi sarki saboda haka ita za ta yi shagwabar ta kwana lafiya ke in kika yi sai ki kwana ciki sai ki kada ta ruɗe ki kai ki mata nasiha ta uba kuma wanda yake ya goge da rayuwa kaga Aisha radiyallahu ta'ala na za ta yi wani abu a cikin matan sallallahu alaihi wasallam ita ce yallele to ita ce karama kuma ita yake so kuma duk ta fi shi kyau ta fi shi ilimi ta fi shi kwakwalwa tana da abubuwa da yawa da za ta sa ta za ta farauci zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi don haka sai na Umar ke ga RSF su to ke ga ke Hafsa kada wannan yarinya mai kyau kuma ɗan lele a gurin manzon Allah ta rubi to lokacin da sayyidina Umar ya zo yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam a ballan da sai ce a sai kabbar mutanen da ke waje suna jin kabbara Umar sai suka bayyana cewa to abinda ake yada din a shirin kariya ne tunda suna waje abin kuma diya da ne su ba su da matsayin irin na sayyidina Umar bare su ba su tunkari inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe da kansa shi kadai su ce za su shiga amma sai da Umar shi ne mutum na bayan manzo Allah sai ya fuka sai shi saboda haka sai ya nemi iso kuma shi ma bayan an dan yi kiki ka karshe da akai masa iso ya shiga to yana tsaye tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa yana tsaye bai zauna ba sai ya ce to sai na sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya saboda ya ga fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallama ran sha a baki sai ce to sai a ransa sai ya ce sai na ba manzo Allah dariya sai ya rasulullahi ina ma ka gani sanda muke magana da matata wai ina magana har ta sa mun baki da nayi mata fada sai ta ce wai kai ma ai haka ake maka a gida sai manzo Allah ya rubuce sai ce to sannan da na shiga wajen Hafsa yata ina mata fada sai nake gaya mata cewa kada ta rudu da Aisha da makociyar abokiyar zamanta dan ta fi ta kyau kuma manzo Allah ya fi son ta dan ma sai manzo Allah ya dariya to ne ga manzo Allah ya dariya to ya kula cewa to yanzu da zai iya nuna abubuwa sun dawo roma to lokacin sai ya zauna sai kada kai dakin bai ga wani abun halatu ba bai ga kayan ado ba bai ga kayan tawa ba ko bai ba a wannan dan extra ka ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai wasu fatu ne gani a raje guda uku sai ce ya rasulullahi ga farisa da rum kisra wa qaisar qad wasa Allahu alaihi wa utul dunya ma'a ma fihi walau da'awta rabbaka an yuwassi'a ala ummatik yace ya rasulullahi ga mutanen farisa kisra shugaban ga mutanen rumawa da shugaban su kaisar Allah ya yalwata musu duniya an ba su alaka kayan jin dadi ko ba sa bautawa Allah nan sannan ga laifuka da suke tattare da shi eh manzon Allah ne da ba za ka yi addu'a ba mu ma Allah ya yalwata mana annabi da yana kishigide kamar da muka fara yana kishigide sai ya miƙe sauri yace a fi shakkin anta ibn al-khattab ulaika qaumun ajjala Allahu alaihim tayyibatihim fil hayati dunya yace ibn al-khattab shakka kake wadannan mutanen da kake kawo mu misalin su Allah ya gaggauto musu duniyar su ne anan saboda suna cinye jin dadin su ne anan an dai lahira kuma ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها على نبو بكياما كما سزوء أنا شاتو عيكم شيني ذات الله ينزقكم سيء أقاما ذات الله كنتم أدوني أقول شيء شيء ساوسي ما لم يسكت شيء والبدن ذات الله ذات الله ذات الدنيا كسن الله هنا ذلك يقول ما كنا شيء كنا تنجي كنا تلقي لسني كتير سألنا أكثر ذلك أولئك قوم عجل الله عليهم طيبات في حياتهم ودن متانين إلى أن تعالى يغفقوا جموس لجدة سمعنا حتى بذلك يكرا هم يكوي رسوبا الشاهد أنا نظام قهدة أن صلى الله عليه وسلم يضعنا دماء تنسى أيها عند ذلك يمسى تيس ذات البشي tayini bata kula shi ba amma a haka bai ce musu komai ba a haka bai dauki wani mataki akan su ba abinda ya ja ma har ya dau mataki akan su abinda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari da zuwa riwayoyi daban-daban cikin riwayoyin ko riwayar aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga dakin Zainab binti Jahsh ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam kullun zai bi dakunan matansa gidajen matansa afwan gidajen matansa kusa Annabi sallallahu alaihi wasallam kowace mace a gidanta take ba wai dakuna bane yadda muke anan a su gidajen su da ya haɗe gidajen suke amma kowace da kofar shiga gidan shi yasa Allah yake jam'in su ya yi wannan zai la tarkulu buyutan nabi buyuta ba baiti ba saboda gidaje ne kowace da nata saboda haka zai bi gidajensu ya shiga wannan ya fita shiga wannan ya fita yana gaishe su yana dan magana da su haka sannan ya fita ya je gun wannan to ya kasance idan ya shiga wajen Zainab binti Jahsh sai ta dauko zuma sai ta bashi sai ya tsaya sha saboda haka sai su Aisha radiyallahu ta'ala anha sai suka kula ai in ya shiga gidan Zainab ya fi daɗewa ita kuma dabara da ta yi kenan ta riƙe shi shine ta kula yana son zuma saboda haka sai ta ajiye zuma sai ya tai da gidansa aka kawo mata dai taka da zumarta da ya shigo bayan an gama gaisawa ya lokacin da yake dauka da zai tashi sai ce a akwai ko wata zuma bara ka maka sai ta zuma masa zuma sai ya saya to sai suka samu labari ta hanyar wata kuyanga da suka ce ta leka musu asiri su gano me yake ja Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rada a dakin Zainab su ba da dawa daki sai ta zo ta ga wani ai zuma take ba shi sai suka hada kai da Hafsa Aisha sai ta hada kai da Hafsa cewa ina shigo kici ina jin wani waruwar haka yana tashi wani hamami a baki yana tashi ka duba shi mutum ya sha zuma wai a ce bakin sai na hamami ke ko ka sha tsumi ne akwai wani magafi wani tsumi da ake yi to an sha shi yana sa baki haka yana ko ka sha tsumi ne shi ko da sai ba abin da yake jini a duniya a ce bakin shi yana bugawa ya saboda yana gamuwa da manzon da mala'ika malaika na zuwa kawo masa Qur'ani suna karatu saboda haka sai sun san wannan nukta din da haka sai suka shirya cewa to in yazo a ce bakin sa yana bugawa, da yazo yana magana da Hafsa sai wai me 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 a bakin ka kuma kike sha haka kamar ka sha wani sulu ne haka kamar nan da farko sai ce ai zuba shi amma ko zuban nan ba ta ma baki. Sai je gurin Aisha ita ba sai ta ce ah ya dace bakin ke da yana wani abu haka samu an sai ce ai ai zuma Aisha a dakin zai ka wannan zuma sai shi ko ya haramta wa ta ba zai kara mashi ba. A wata ruwayar Hafsa ce take take ba shi zuma, duk ruwayoyin biyu Bukhari ya kawo su, yanda ita kuma Aisha ta haɗa kai da Sauda da sauran matan. Sana ko ruwaya a cikin Nisa'i wacce take faɗar wani sababi daban da suna da yawa duba da lokacin da zai yi rubutu samu su ba. Shayid annabi ya haramta wa kansa sirri ne sai ya ji shi a baki ɗaya, wanda ma sai ta gaya masa aika haramta wa kansa kaza. Wata ruwaya da wata kuyanga ya haram mari ya tuki ya haramta wa kansa. To shi ne sai Allah ta'ala ya saukar da ya'i wanda bi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu huwal hakimul alim huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'aha bihi wa anharahu Allahu 'alayha arafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimu in tatuba ila Allahi faqad sabaqat qulubukum wa in tadhahara 'alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika dhalil. Wannan ayoyi suka sauka Allah ta'ala ya yi masa itabi ya zarge shi akan wannan. To sun jawo masa Allah ya zarge shi, abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya so a ce yayi abinda Allah zai zarge. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka, ya kai annabi ne zai zaka haramta abinda Allah ya halalta maka, zuma ce ko ku yanga kace tabta zai marzati azwaji marzati azwaji kana neman yardan matan. Wannan zargin da Allah ya masa sai ya sabata masa rai sai ya fushi da su to shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin in tatuba ila Allahi ala fi Hafsa Hafsa da Aisha in tatuba ila Allahi faqad sabaqat qulubukuma, domin sun karkata zuciyarsu zuwa ga abinda suke so. Nasu ga sun hana Annabi sallallahu alaihi wasallam zama a ɗakin Zainab ya dan Juma, sannan sun haramta masa shan, sun sa ya haramta wa kansa shan zuma. Shi ne Allah ya saukar da wannan aya. Anan ansar abinda Abdullahi dan Abbas yake so ya ji daga wajen Umar ya fito, sai da Umar ya bashi ya kissanta masa labari. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune, sai da Abu Bakar ya zo ya nemi izini ya shigo. Daga baya sai da Umar shi ma ya zo ya nemi izini ya shigo, sai suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam zaune, matansa a kewaye da shi. Sai na Umar yake cewa ya Rasulullah, baka ga lokacin da matata ta zo wai kudin cefa ne da nake bata wai yayi kaci, na tashi na make ta a wuya. Sai na Umar ya dariya sai ya ce to ai gasu nan su ma sun zo maganar kudin cefa nan, gashi nan ya tsallani nafaka cewa kudin ce bane ba yayi kana kace ka ga matsalar ce bane ba wai da kanmu aka fara ta ba an dade ana yi saboda dole namiji yayi hakuri ai a ce yayi kadan ai toge ai waye ai waye to wannan abu ne mai sauki dai za a zauna lafiya ai a dashi ai waye to a hakura mutukan dai za su biya kaza sai zaki za a ci biya da zaki da nama. To kada a tada kai baya a ba a dan ba su sai a dashin su yi waye kaga dole na haramun ba ta haramun kike ce wannan bai dace ba kada miji da mata ba to za ka ba da kai masa matar sa mutaba ji ya tafi aljanna to za ka so su tafi aljanna tare saboda haka sai ce to ai ga su nan ni ma ba za a dace to ai ni ma magana ce fa dan da duka shi sun zage ni. Sai na Umar ya tashi sai ya maki Hafsa ta wuya kawai ya maki ta tawuya, sai na Abu Bakar ma ya tashi ya maki Aisha sauran ba iyayensu a gurin saboda kasu to anan ne Allah ta'ala yace a ba su zabi, annabi ya ba su zabi, ya ayyuha annabi qul li azwajikum in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jameela wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dara al-akhirah fa inna Allah a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima. Wadannan ayoyin biyu zuwa wannan aya suka sauka cewa ya kai annabi ka gaya wa matanka in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, in har rayuwar duniya da kyalekyalanta su kuke so, fata'alaina umatti'kunna, ku zo in dan ba ku abin da za ku je ku ji daɗi, ku zo in sallame ku ba ku wani abin da za ku je ku ji daɗin rayuwar duniya, ba ku wani kasu ku riƙe na kuɗi na dukiya, wa usarrihkunna sarahan jamila, in yi sake ku saki mai kyau, kowace ta tafi ta nemi dukiya, ta je ta kafa business ba matsala, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah, in kuma Allah kuke nufi da manzansa da ranar lahira, kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allah a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima, ubangiji ya tanada wa waɗanda suke masu kyautata daga cikin ku wani lada gagarumi. Sai annabi ya yi bawa matansa wannan zabi, wannan ko wannan, to a dai lokacin sai ya fara da Aisha, sai ya shiga wajenta ya ce to akwai abin da Allah ya ce in gaya miki in baki zaɓi, amma ba na so ki gaggawa ki bari sai kin je kin yi shawara da iyayenki. Ta ce ya san cewa iyayena ba za su taɓa ba ni shawara su rabu da shi ba a kan duniya, ce sai kin je kin yi shawara da iyayenki. Sai ya karanta mata waɗannan ayoyi, sai ta ce ya Rasulullah a fi hadha astashiru abawayya ana akhtartu Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah, yanzu akan wannan sai na je na nemi shawara iyayena, in zabi Allah da manzansa da ran lahira ko in zabi duniya sai na je na nemi shawara, ana ba abin neman shawara bane, na zabi Allah da manzansa da ran lahira. Sai su ce don amma da Allah ina neman alfarma ɗaya a wajenka, ina neman alfarma ɗaya a wajenka, idan ka je gurin sauran matan kakka gaya musu ni ne na zaba, ka gane kowa da halinsa. Sai manzo Allah ya ce wallahi ni ba aiko ni mai ta'annuci ba, duk wacce ta tambaye ni sai na gaya mata, duk wacce za ta tambaye ni sai na gaya mata, bai ci mata alkawari ba, bai ce kuma zai faɗa ba ko ba a tambaye shi ba, ya ce in dai an tambaye shi ba zai koyi ba. Saboda haka ya bi su ɗaya bayan ɗaya, kowace sai ta ci da shi, ita ta zaɓi Allah da manzansa da lahira, cikinsu ma ba wacce ta tambaye shi mai Aisha ta zaɓa. To amma dai kun san halin mace, kullum abinda take so ta zama ita ce a gaba, kada wasu su fi ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan, amma abinda za mu kula da shi a nan shi ne saraha, wato kada mace, mata ko miji wani ya rika ɓoye abinda yake zuciyarsa, in har kowa zai faɗi abinda yake ransa, mata ta faɗa mijinta abin da yake ranta ba tare da wani noke-noke ba ko kumbiya-kumbiya, shi ma miji ya fito ya faɗa abin da yake ransa, to ba inda za a samu zaman lafiya irin nan. Amma in ɗaya zai rika ɗaure wasu abubuwa a cikin zuciyarsa, yana ɓoye-ɓoye, an yi masa ba daidai ba, an yi masa yana ɓoyewa, to a nan ne duk sanda abubuwa suka tashi fashewa, to ba za a ga da kyau ba. Shi yasa rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina ta akan saraha, su ma matansa sun gina rayuwarsa shi akan saraha, kowa zai faɗa masa abin da yake so. Karara Aisha ta rubuta to ni faga abin da nake so, ita ma shi ma manzo Allah zai ce a'a to ni ba za a yi wannan ba ga abin da nake so. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake rike zamantakewa. Amma miji ya rika ɓoye matarsa wasu abubuwan da ya kamata ta sani, ko ita ta rika ɓoye mijinta wani abin da ya kamata ya sani, ko wata damuwarta ko wata damuwarsa, to a nan ne ake samun matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gina rayuwar aurensa akan haka ba. Na kula cewa lokaci ya yi, kuma ni ma na fara gajiya ga rana kuna ciki, saboda haka zan dakata a nan. Kamar yadda na gaya muku, gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ce wacce aka yi ta, kuma ba a bar kankanin abu da babba ba sai da aka kara so shi aka abin nan. Saboda haka za mu yi majalisi irin wannan guda 5 zuwa 10, takila ba za mu gama ba. to amma wannan dai wani dan tabaka lashi ne na san kuna tare da malamai a kullun ana jin irin waɗannan fadakarwa kuma wannan shi zai ba mu hasken yadda rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam take a gidansa da yadda ya kamata miji ya zauna da matarsa ko matansa ko mace ta zauna da mijinta Allah ta'ala ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam
a duranar lahadi malam yana zuwa gidan rayuwar jigawa yana amsa tambayoyi akan abin da suka shige mutane dubu na musulunci sannan a gidan rayuwar freedom yake ne na Kano rahama na Kano nan ma kuma dissaci biyu
so
biyu a sati malam yana zuwa nan ma yake ya amsa tambayoyi da suka shafi addinin musulunci wanda suka shige mutane cikin duhu zai jigawa ya zo Kano duk abin da yake yi kawai shi ne zai a tara masa tambayoyi ya amsa kuma cikin irin haka mu malam Kaduna muka roƙe shi cewa zai riƙa amsa mana tambayoyi alheri rediyo BIT insha Allah daga watan gobe insha Allah December muna sa ran insha Allah ta'ala malam zai shigo so daya duk wata tambayoyin da kuka turo mana ta wata number da zamu fara ba ku ita kwanan nan insha Allah duk tambayoyin da yake ita malam zai shigo ya amsa wanda za a sa a TV da kuma rediyo insha Allah sannan haka shi ma malam Aminu Ibrahim Daurawa shi ma zai rika shiruwa duk wata ya amsa tambayoyin ku su biyu za su rika amsa tambayoyi duk wata kowanne za a saka a TV da kuma radio sannan wani bawan Allah ya ce kuma da an fara wannan shirin duk tambayoyin da aka yi na kowanne wata shi kuma kowanne wata zai buga kasa 100 ya raba sadaka fi sabilillah sannan jiya ake gaya wa malam Amin Daurawa zai dawo Najeriya daga aikin Saudiya na da kwana 9 ya dawo kuma zai zo nan garin ya yi majalisin malamin insha Allah mai karatukan da ya saba yi sannan zai sa foundation na committee da za su aurar da Zaurawa a jihar
Kaduna
to waɗannan su ne bayanan da zan gabatar da su ga malam
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Duba da yanda lokaci ya nisa ba za mu so mu so ta mu musamman akwai tafiya da rijiya da ke tare da malam wanda ke tare. Sai dai kafin mu amsa tambayoyi da mu so da Allah mu amfani da wannan kafin mu nema alfarma guda biyu. Wadannan tambayoyi da aka ce an dade ana yin su a jihar Jigawa da kuma jihar Kano. Zai kyau a same su da al'ummar jihar Kaduna masu amfana da shi ina da biyu masu sai da CDs da kuma ma alheri da biyu don su ina samun shigar da CDs na malamai da Allah za mu so a yi haka don koda su yani su zama da dai idan mutane sun tuntu ba za su iya samun abin koda ba kyauta za a bada a tambayoyi ne guda uku wanda kuma insha Allah ba za a samu na fito su ba na farko tana cewa assalamu alaikum malam da Allah menene bambancin idda da istibrari kuma shi istibrari wata zawo ne Allah mai da bani da yana
ga makaranta su
na farko kenan a sai na biyu tana cewa assalamu alaikum malam ina da tambaya don Allah menene hukuncin matar da aka bata ruban ta yan wata matar bayan sun rabu da mijinta ma'ana kuma yayin abokiyar zaman wanda suka rabu da miji sai zamana tana cutar da yaran har ma tana cewa ba za ta zauna da su ba ne ne hukuncin mata masu aikata nan wannan ba tambaya ba tambaya ce amma da Allah menene addu'ar da aka yi wa yaro idan ya fantsare ana nema ya shirya su ne tambayoyin guda uku wannan na karshen sanarwa ne don sani ba za a tambayi da sannan a sanar
jawab Assalamu alaikum warahmatullah. A gurguje tambayar farko bambanci tsakanin idda da istibra. Idda kamar yadda aka sani mace idan tana yin haila to tana jini haila uku ce. Wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua. Idan kuma ciki gare ta shine idan ta haihu. Idan kuma bata da ciki sannan bata jini saboda yarinta kankanta ko kuma saboda tsufa ita kuma wata uku ne. Wannan shine iddar mace. Istibra'i shi wannan haila ɗaya ce, jini ɗaya ne. Galibi inda aka samu istibra'i matan da ake kamo su ribatattun yaƙi, fursunonin yaƙi wanda za su zama kuyangi, su zama bayi, to su ne ake yi musu istibra'i na jini ɗaya ne, za a tabbata ba su da ciki. To shi ne aka yi kiyasin duk matar da take karuwanci, take iskanci, ita zo za ta yi aure ta yi istibra'i. Kiyasin ta aka yi akan matan da ake kamowa a wajen abin. Saboda shi jini ɗaya ne, sannan ita idda tana da hukunce-hukunce, ce ba za a nemi mace tana idda ba, aka yi haka an yi haramun, ba za a aure cikin idda ba. Amma shi istibra'i ba haka ba ne, ba zai ɗauki hukunce-hukuncen idda gaba ɗaya ba, don mun faɗi shi yadda asalinsa yake. Matan da za a ba ta riƙon ‘ya’ya ta riƙa cutar da su, wannan tana cikin masu cin amana. Allah na tara wa zai amu la ta kunu Allah wa rasulahu ta kunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku yi wa Allah da manzonsa haƙƙi, kada ku ci amana. Duk matan da za a ba ta riƙon ‘ya’yan wata saboda tana ga yara ne ƙanana, ta riƙa zalunta su, tana musu ƙeta, babu shakka wannan amana take ci. Kuma Allah ta'ala sai ya tambaye ta wannan magana da Annabi yake, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, har ita ta shiga ciki, dukkaninku masu kiwo ne. An ba ta kiwon yara ƙanana, idan ba za ta rike su ba ta faɗa, ta ce ni ba zan iya rike su ba, kanka sai zai nemi inda zai kai su. Amma a ba ta a fuska, tana nuna cewa ai tana kula da su. Lokacin da mijin yana nan za ta yi haba-haba, kai zo nan baka ka ci abinci, kai zo nan baka da lafiya, kai kaza-kaza, amma da mijin ya tafi, zarka rankwashe su, tana musunin su, tana hana su abinci, wannan babu shakka amana take ci. Kuma sai Allah ya tambaye ta da nan gobe kiyama. Addu'ar yaro da ya fannare yaro tun yana karami, kai tun kafin a yi cikinsa, miji da mata suke addu'a. Bayan an haifi yaro a yi masa addu'a. Ka duba lokacin da matar Imran, mahaifiyar Maryam alayhi salam, ta haife ta tun tana jaririya. فلما وضعتها قال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تنتنا إكرما دقا هاي هو التا تفاري متى الدعاء الله كتالي تدئتنا ذرية تدقى الشيطان كتالي تا النبي صلى الله عليه وسلم يكن كراعة الدوسين يا موسى الدعاء أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إن الإمام الله يموك سري يشد مكانك دك شيطان يشد مكانك. إن الإمام الله يموك سري دك الممسككو دك قوان شيطان دك دوان قارومي تتروى دك دكا وتهلتا دك دكا ويميكم بمبكا تنسنا كنانا يكي موسى الدعاء. Haka nan mutum ma ya shiga wani yanayi, sai ta addu'a Allah ya shige shi, ai ta addu'a ana masa nasiha, kuma ana kokarin raba shi da abokan da suka yana da miyagun abokai, raba shi da su, yana da inda yake zuwa bai dace ba a kai shi gurin mutane. Da haka Allah ta'ala in ya so shiryarsa sai ya shige shi. Waɗannan su ne tambayoyinku.
Alhamdulillah, Allah ta'ala ya saka malamin alheri. Allah ya sa sakamakon wannan kalmomi su kasance jannatin walaha fi ma'ani sunan inda walikin mutar. A wannan sanarwa ce tabbatacciya daga gurin masu yi da sidi wanda kamar da sa ba galibi da hanyoyin wannan taruka. Abin da yake sanarwa shi ne akwai memory card tudik da ya zo da shi wanda yake ɗauke da tafsirin a fassarar littafin al-Ubudiyya wanda malam ya yi, sannan kuma da tafsirin farko da malam ya gabatar bayan rasuwar Sheikh Jafar Mahmud Adam, da kuma tafsirin da malamin yake har wa yau na shekara ta 2009 sannan a cikinsa duk da haka akwai dan fikiri na malam Muhammad Bello da malami Abu Subaira wanda ke tare da shi a gaban tsarin ne a gare wannan duk kallon ta akwai sun kuma ya ce farashi ne rabi guda wanda kuma yake buƙatar karatu da aka gama a yanzu ake tura shi a America din shi ne 50 ɗarfi ɗari da su sauka hankalin tsara hanyar da ta dace wanda aka tsara ne wurin masu ɗaukar abin da ɗin domin wanda ke buƙatar samu ya mallaka ta gare su amma da wata sanarwa duk da har yi zuwa yi zuwa nan zan bambanci hakikanin abin da ake so ya isar ba sai dai abin da kima da nake fahimta shi ne wani ya ce ta mata da aka zo aka yi bayani ya hana aka ce suna taro duk wata arewa hausa kuma akwai takardu dai da za a raba muku sai a duba da dai yana da kyau da waɗanda suke jagoranta abin sun bi takardar kuma sun tattauna da waɗanda suka zo da shi da a samu manufa da abin da za a gina abin a kansa na tsala ya sai da na da wannan shi ne mana sauka abin da aka daura muku.